إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي مدبو انا مقفر كورا اتشكين غرن كثنا ايو تلاتا يمتش اللاربا ودر اللاربا 24 ga watan Jumada Saniya Hijran Ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1433, wanda kuma yazo daidai da 15 ga watan 5 miladiya ta 2012 a wannan majalisi namu na mako wanda muka tafi dan tsaiko na mako 2 bayan gama karatun Bughyatul Mushtaq في شرح رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق، وأن مكي مجلسي 60 تكن شرح سابن ابن تيمية رحمه الله تعالى يا أيكا ومتانا إراقي. وبايا من قم وأن سابونا ابن تيمية مكي الكور إن شاء الله زام داو مجغبا تكن وانا درس سابو a wani littafin sabo tare da wani sabon malamin. An sanar cewa littafin da zamu yi karatu a cikin sa shine littafin Ibn Qayyim Adda Wadawa, ko kuma kamar yanda wasu suke kiran shi da Al-Jawabu Shafi, Al-Jawabu Al-Kafi liman sa'ala an ad-dawa'i Shafi. Ibn Qayyim ba bako bane a gurin da dama daga cikin masu karatu ko masu sauraron karatu, musamman karatutukan Ahlus Sunna, suna yawan jin wannan sunan yana yawo a bakin ko a harasan malamai, sa Ibn Qayyim, Ibn Qayyim. Babu shakka Ibn Qayyim ba bako bane ga dukkan wani wanda ya san Ibn Taymiyyah, to ya kamata ya san kuma Ibn Qayyim, domin Ibn Qayyim kamar yadda wasu suke masa kirari su ce mukhtasar ne na Ibn Taymiyyah, wato wani dan kwariyar Ibn Taymiyyah ne shi kansa, kusan shi ne wanda ya gaji ilimin Ibn Taymiyyah sama da kowane dalibi na Ibn Taymiyyah, shi ne wanda ya amfana da Ibn Taymiyyah sama da kowa. Saboda haka aka san shi da Ibn Taymiyyah, inda ana ambaton Ibn Taymiyyah to za a ambace shi. To kamar yadda muka saba, duk darasin da za mu yi ko duk littafin da za mu karanta mukan so mu san wane ne mai littafin, domin yana daga cikin ka'ida ta malaman farko As-Salafus Salih, ba sa karɓar ilimi sai daga gurin waɗanda suka san su wane ne. فلا تأخذ العلم إلا من تعرف. كذا كرب إلمن إذا جبون وندا بقسم عيبا. أبين ده أكيد في كذا كذي. كتبونا جبون وني. كشيء يكرن ترد كي بقسم شو عني نبا. لو من تندا بقسم عيبا. كنا بقاتر نيا سنة دكاي تو كمر مكاهوني. وندا يكي بقاتر مي مس جابورة. دزي نونا مس هنيا. Ya nuna masa abinda ya kamata ya kauce masa, ko kuma kamar mutumin da ya shigo gari ne ba ko bai san gari ba, yana neman a nuna masa inda zai je. To kaga yana buƙatar ya samu dan jagora mai amana, mai gaskiya, wanda ba zai cuce shi ba. Domin idan ya nemi wanda yake mugu, to zai iya amfani da wannan bakuntar tasa ya jefa shi cikin abin da zai zama masa halaka ba. Saboda haka malamai suke wasiki akan cewa duk lokacin da zaka yi karatu to yana da kyau ka san wane ne malamin da zai karantar da kai saboda ka samu nutsuwa hankalinka ya kwanta ka san cewa malami ne mai amana da ba zai yi maka jagoranci zuwa ga halaka ba zuwa ga bata kana jin cewa amanarsa da tsoron Allahnsa ba zai sa ya kyale ka cikin bata ba idan ya gane cewa abin da ya koya maka jiya kuskure ne ko bata ne tsoron Allahnsa zai sa ya fito ya ce maka jiya din nan abin da nake gaya maka kuskure ne yau na fahimci ga inda kuskuren yake ga kuma yadda da gyaran yake to sai ka ji nutsuwa kan cewa wannan mutum ne na Allah kuma za ka iya yin hujja da shi gaba ga Ubangijin ka ranar gobe kiyama to saboda haka yasa malamai suke cewa ka san wane ne malamin da zai karantar da kai ko za ka yi karatu za ka ɗauki karatunsa wannan ta sa malamai suke bayanin martaba da daraja da falala da ilimi na malamai magabata su ce wane ga yadda yake ga yadda ya taso ga yadda ya karatu ga yadda ya ilimi ga irin hidimar da ya wa musulunci ga irin ibadarsa da tsoron Allahnsa da irin halayyarsa da zamantakewarsa da jama'a ga su yadda suke su yi bayani fillah fillah wannan zai taimaka ka ji cewa karatun da ake yi ka samu nutsuwa a cikinsa Ibnul Qayyim mun fara karanta littafinsa a Kano littafin alwabilus sayyid alwabilus sayyid wa rafi'il kalimat tayyib wanda a farko a darasin sa na farko muka yi bayanin wane ne Ibnul Qayyim muka yi cikakken bayanin shi wane ne Ibnul Qayyim gwargwadon abinda lokacin da muke da shi zai ba mu saboda haka darasin farko tun daga farko har ƙarshe na wannan darasin alwabilus sayyib bayani ne akan wane ne Ibnul Qayyim kuma yanzu Allah da ikonsa da rahamarsa da lutufinsa ya zama ya sa karatuttuka a ko ina aka yi su to za ka suna yawo suna shiga har gulalen da mutum ma bai taba tsammani za su je ba a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka samu karatun da aka yi a wani guri mai nisa ka saurara ka ji kamar ma kana zaune ake karatun to wannan ta sa muka ga cewa ba daidai ba ne mu maimaita duk abin da muka faɗa a can saboda na tabbata sidin ko karatun mun yi darasi uku kafin abin da ya faru a Kano ya faru wanda ya ja mana muka tsaye da karatuttukan mu a tilas a ba masu bayan da zamu yi saboda abubuwa sun zama sun shiga wani wato yanayi mai wahalar gaske matasa ba za su iya zirga-zirga da abin hawansu ba musamman babura da daddare daga ƙarfe shida duk wani mai babura da aka kama za a ci tararsa kuma a faffasa masa babur wani lokaci a yayyaga abin nan a yayyanka masa taya lokaci shi kansa ma ya shiga cikin garari to kuma yawancin waɗanda suke zuwa karatuttukan namu kuma kun sani yawanci ƴan masu babur ne saboda duk shabab ne matasa samari to kaga idan ka ce ka zo ka ci gaba da karatu haka to ko dai ka haramta musu karatun su ya zamana ba da su ake yi ba saboda haka wajen kaso 70 cikin masu sauraron ka ba za su iya zuwa saurara ba ko kuma ka ja su fada cikin wani garari domin za a iya samun waɗanda za su ce mu ko me ma zai faru sai mun je karatun nan ko tawaraye to kaga duk da haka dai kai bai kamata ka jawo musu abin da zai jefa su cikin matsala ba to wannan ta sa tilas ba daɗi muke ji ba muna jin kanmu kamar a kurkuku ba ka sanin ni'imar haɗuwa da ƴan uwanka ku tattauna wani abu na Allah sai lokacin da aka ce ba zai yiwu ba a lokacin za ka san cewa kai ba wani abu ne ba a she a rayuwa idan ba wannan wato za ka fahimci cewa wannan zaman da ake irin wannan din nan shi ne komai naka a rayuwarka shine kuma hutunka, shine jin dadinka, shine walwalarka. Yayin da ka rasa wannan to sai ka fahimci ashe kai fa ba kowa bane, ba komai bane a rayuwa. To babu shakka muna cikin jin wannan damuwar da matsuwar, muna kuma fatan Allah ta'ala ya kawo mana faraji, ya yaye mana, ya bawa musulmi da musulunci tamkini a kasashen su. Ibn al-Qayyim, wannan sunan ya shahara da haka, Ibn al-Qayyim, amma takaitawa akai Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn Qayyim al-Jawziyya, al-Jawziyya sunan makaranta ce da ubansa ya zama mai kula da ita, makaranta ce da ubansa ya rika kula da ita. Makaranta ana nisabta ta zuwa ga Ibn al-Jawzi ne, sai Ibn al-Jawzi Abu al-Faraj Ibn al-Jawzi, wanda ya rasu hijirar manzo Allah tana 597. To akwai makaranta da ake nisabta ta zuwa gare shi, madrasatul Jawziyya. To shi baban Ibn al-Qayyim wanda muke magana akan sa, malamin da muke magana akan sa, baban sa ya taba zama kamar shugaban wannan makarantar. Baban sa malami ne, yana daga cikin malamai a cikin kasar Sham, a Syria, ko mu ce a Dimashq, birnin Dimashq, babban birnin kasar Syria a yanzu. To baban sa malami ne fitacce, kuma masanin ilmul fara'id, wato ilmin rabon gado, yana cikin waɗanda ake ji da su a garin a wannan fanni. To saboda haka shine ya zama mai kula da wannan makarantar, kamar shugaban makarantar. To ɗansa sai ake ce masa Ibn Qayyim al-Jawziyya, wato ɗan shugaban makarantar al-Jawziyya. Ɗan shugaban makarantar al-Jawziyya. Don haka akwai Ibn al-Qayyim, Qayyim al-Jawziyya, akwai Ibn al-Jawzi. Wasu sukan samu rikicewa wajen bambance tsakanin mutanen biyu, sai abu ya shafi Ibn al-Jawzi sai su ɗauka Ibn al-Qayyim ne, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Ko kuwa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya su ɗauka shi ne Ibn al-Jawzi, wanda kowanne zaman kansa yake, wancan Ibn al-Jawzi ya riga Ibn al-Qayyim, ya riga Ibn Taymiyyah ma, kamar yadda kuka ji rasuwarsa ma a ƙarshen ƙarni na 6. Da Ibn al-Qayyim kuma yana daga cikin malaman ƙarni na 8 ne ma, a ƙarshen ƙarni na 7 aka haife shi, don haka rayuwarsa ya yi ta cikin ƙarni na 8. Saboda haka kaga ba za su zama mutum guda ba. Sunansa Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub Az-Zura'i. Abu Bakr, Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub Az-Zura'i. Zura sunan gari ne a cikin irin garuruwan da suke Dimashq, ƙauyukanta. Don wasu sun ce shine garin Dira a yanzu. Za ku ji inda aka fi artabu da sojojin gwamnati, da ‘yan tawaye, ‘yan a samu juyin juya hali a ƙasar Syria. Za ku ji ana faɗar Dira, Dira. To sun ce Dira ɗin nan shine garinsu Ibn al-Qayyim, kuma gari ne wanda ya shahara da ilimi. An haifi Ibn al-Qayyim a 23 ga watan, a 7 ga watan Safar, 7 ga watan Safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 691. Sannan kuma ya rasu 23 ga watan Rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 751. Kaga shekara 60 yayi daidai a duniya. An haife shi 691, ya rasu 751. Saboda haka shekarun da yayi a duniya shekara 60. Ya yi karatu a gurin babansa, ya yi karatu a gurin wasu malamai na lokacinsa, irin su Ibn Abdul-Ja'in. Ya kuma kware a cikin harkar furo na mazhabar Hanabila, abinda ya shafi fiqhun Hanabila. Sannan ya kware a fannoni daban-daban, kuma ya lizumci Ibn Taymiyyah, kamar yadda almajirinsa Ibn Rajab yake cewa ya lizumci Ibn Taymiyyah, ya kwashi ilimi a wajensa, ya kware a ilimin muka daban-daban na musulunci, yace kuma babban masani ne a bagen tafsiri, ba a iya karawa da shi. wato a fagen tafsiri yace la yujara kana arifan bit tafsiri la yujara ba a iya wato gwarawa da shi ko a ce za a buga da shi akan sha'anin tafsiri sannan kuma masani ne bi usulid din abinda ya shafi aqida abinda ya shafi shikashikan addini wa ilayhi fihi mal muntaha yace in aka zo kan shi an zo matuka an zo makura akan sha'anin tafsiri da kuma sha'anin sanin aqida ta musulunci yace haka nan masani ne game da abin da ya shafi hadisi da ma'anonin hadisi da fiqhul hadisi sannan da sanin madafai na ijtihadi na istinbati inda zaka tsotso abin da ya shafi ilimi ka ciro su da karkashin alqur'ani ko nassin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yace to a wannan fage ba a cin masa ba ibnu rajab almajirin sani saboda ka yana fadar abin da ya sani game da malamin sa yace a wannan fage la yulhaqu fi zalika la yulhaqu fi wato ba a cin masa ba a sanin waɗannan fannunuka na ilimi masani ne ga harkar fiqhu da usulul fiqhi da larabci musamman abin da ya shafi nahwu shi wannan yana da kaso mai tsoka shi yasa akwai ɗansa Abdullahi cikin ƴaƴansa akwai Abdullahi wanda ya ƙware a harkar nahwu har ma yayi wa alfiya ta ibnu malik sharhi yayi wa alfiya ta ibnu malik sharhi ɗansa Abdullahi ibnu alqayyim mutum ne mai ibada kamar yadda shi kansa ibnu rajab yake faɗa ce malamin sa malami ne mai ibada yace wa kana rahimahullahu za ibadati ce mutum ne mai yawan ibada wa tahajjudin wa tuli salah da yawan tashi yayi qiyamul layli da kuma doguwar sallah yace ilal ghayatul quswa wanda yake matuka zamu je da ibnu kathir ya siffanta yadda yake a wajen sallah wajen tsayawa sallah da qiyamul layli sujjada da ruku'u ce mutum ne mai ibada wa ta'adduhin wa lahjin bizikr mutum ne mai ibada mutum ne mai yawan ambatan Allah gashi kuma da ainihin san Allah da manzansa da komawa zuwa ga Allah da neman gafara da nuna buƙatuwarsa zuwa ga Ubangiji da nuna karayarsa gaba ga Ubangijinsa nuna shi ba kowa bane a gaban Allah yana faduwa gaba ga Ubangijinsa da'iman yana nuna ubudiyarsa ga Allah shi bawa ne na Allah shi mabukaci ne a gurin Ubangiji shi ba kowan komai bane a gurin Allah sai yadda Allah ya yi da shi yace lam ushahid mislahu fi zalika yace tunda nake ban taba ga kamar sa haka ba akan wannan sha'ani akan wannan tafarki ban ga kamar Ibnu al-Qayyim ba inji almajirin sa Ibnu Rajab yace wala ra'aytu awsa'a minhu ilma ban ga mutumin da ya kai shi yawan ilimi ba wala a'rafa bi ma'ani al-Qur'an ban ga mutumin da ya kai shi sanin ma'anonin al-Qur'ani ba was sunna da sanin ma'anonin sunna wa haqa'iqil imani min yace ban san wanda ya san ya fi shi sanin hakikanin imani ba kamar sa yace walaysa huwa al-ma'sum ba ma'sumi bane wato wannan magana kakka dauka ko ina nufin ba ma ya sako ba ya kuskure a ba ma'sumi bane walakin lam ara fi ma'nahu mithluhu sai dai abinda nake cewa ban taba ganin wani kamar sa ni abinda nake faɗa kenan to kaga wannan shaida ce ba kankanuwa ba yayi masa dangane da ibadarsa da ɗabi'unsa da tsoron Allahsa mutum da yana da sha'awar zuwa hajji ya je hajji ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kamar yadda shi Ibnu Rajab yake cewa wa hajja marratin kasira ya je hajji sau tari wa jawara bi makka ya ma zauna mujawara a makka wato ya makoci ɗakin kanci ɗakin Allah sauraka ya zauna ya yi ibada a makka kusa da ɗakin Allah ya ce wa kana ahlu makka yadhkuruna min anhu min shiddatil ibada shi mutanen makka suna ba da labarin tsananin yawan ibadarsa wa kasratit tawaf da yawan tawafinsa amran yuta'ajjabu minhu suna faɗan labarin da ake mamaki a kansa wato wannan zai nuna maka cewa mutum ne da ya haɗa abubuwa da suka shafi ibada suka shafi ilimi wato ya haɗa iliminsa da aiki kamar yadda muka ce yarizin shi Ibn Taymiyyah mutum ne da ya zauna da Ibn Taymiyyah lokaci mai tsawo kamar yadda Ibn Kathir kun san ɗaya daga cikin almajirai Ibn Taymiyyah ne saboda haka sun hada wato alaka ta almajirci a gaban Ibn Taymiyyah duk da Ibn Qayyim ya fi shi matsa Ibn Taymiyyah sosai da tasirantuwa da Ibn Taymiyyah sosai da amfanuwa da iliminsa saboda haka Ibn Kathir abokin karatunsa ne yake cewa lokacin da Ibn Taymiyyah ya dawo daga Masar shekara ta 712 kusan an taba zuwa bayan an fafata da shi a an fafata da Ibn Taymiyyah a Damascus da shi da yan bid'a an yi artabu da ilimi ya kada su aka ga to kawai akai shi Masar da can Masar sune kamar wato Sham a lokacin kamar karkashin Masar take Masar a can ne wato kamar kace katsina da Abuja a ce kawai akai shi Abuja to saboda haka Abujan su can aka kai shi akai shi can su su yi maganin sa saboda haka aka je can aka tsare shi aka ga kuma tsarewa duk ba ta da amfani shi ne bai daina ibada ba bai daina zikiri ba bai daina ambaton Allah ba bai daina rubuce-rubuce ba karshe aka sako shi to bayan an sako shi ya dawo Sham to tun daga wannan lokaci Ibn Qayyim ya hadu da shi shekara ta 712 kaga Ibn Taymiyyah ya shiga rasu shekara ta 728 kaga shekara su 16 yana tare da su yana jike da shi inda ya sa kafa ya sa kafa inda ya shiga inda ya fita ya fita wato yana yawo tare da shi kamar inuwarsa shekara 16 tare da himma da kwazo da kokari babu shakka ba kadan bace musamman a fagen ilimi saboda haka sai ya kwashi kamar yadda Ibn Kathir ya ce sai ya kwashi ilimi mai yawa daga wajen Ibn Taymiyyah fa akhadha anhu ilman jamma ya kwashi ilimi mai tarin yawa daga Ibn Taymiyyah ma'a ma salafa lahu min al-ishtighali tare da cewa kafin su hadu da ilimin Ibn Taymiyyah yayi ta kujubar tattara ilimin wato neman ilimin ba wai lokacin ya fara ba daman can ya kwashi ilimi a gurin malamai daban-daban yayi karatu kuma yazo ya hadu da Shakundum saboda kai ta kwankwada yace wa sara faridan fi babihi fi fununin kathira Ibn Kathir yace Ibn Qayyim ya zama daya tilo a fannuka da yawa wato ya zama na ba da biyun sa a fannunuka masu yawa ma akatharati talabi laylan wa nahara tare da neman ilimi ba dare ba rana ka duba wato duk da irin ilimi da ya tara wannan bai sa ya ji wani lokaci cewa shi yanzu ya ishe shi ba dare da rana kuma cikin karance-karance yake da leke-leke za mu yi magana akan irin littafan da ya bari da yadda ya tara ilimi to saboda haka kaga wannan yabo ne na mutanen da suka gan shi suka zauna da shi ba wai labari ne ake basu ba kuma wannan karinin sa ne abokinsa ne wajen neman ilimi kaga inda a cikin zamaninmu ne to hasada ma za a yi a ce mai ma ya sani a yi ta rigima to amma su can da yake da zuciya ɗaya suke abin Allah ne a zuciyarsu da cikakken ikhlasi suke abin ya ce wa kana hasan al-qira'a mutum ne mai iya karatu ya iya kira'a wato ya kware wajen jan baki ya ce kuma mutum ne mai kyawawan ɗabi'u mutum ne mai kyawawan ɗabi'u ya ce kasirar tawaddud mutum ne da in ka zauna da shi yanzu sai ka ji kana son sa to nan da nan sai ka ji kana son sa kun shaku wato ba mutum ne mai nuna girman kai da nuna ya isa da wulakar jama'a ba ba shi da wulakarsa don mai wulakarsa jama'a to ba za a ji ana son shi ko kana son shi daga nesa in ka zo ya yi maka wulakanci to sai ka ji kuma ka daina son sa to shi ba haka yake ba in ji Ibn Kathir ya ce mutum ne kathirar tawaddud ga halaye na kwarai yake cewa la yahsidu ahadan asa ahadan wala yu'zi ban taɓa sanin yana yi ma wani hasada ba ko yana kokarin cutar da wani babu wannan a ransa wala yasta'ibu ban taɓa jin yana neman aibin wani ba sai ya gano wato al'aurar wani kuskuren wani ko abin nan ba ya da wannan ce wala yahqidu ala ahad ba ya kullatar kowa ba wani abu a ransa na kulli duk da fawayar da aka sako shi a gaba a lokacin saboda almajircin sa da zulka saga ibnu taymiya wannan ta shafe shi an tutar da shi kamar da aka tutar da ibnu taymiya amma duk da haka baya dauke da hasada baya dauke da kyashi ko keta ko tunanin yadda zai tutar da wani ibnu kazir yace wa kuntu min ashabin nasi lahu wato ina cikin mutanen da suka fi kowa zama da shi abokan takarsa wato aboki ne ni nashi cikin abokansa manya kuma ina cikin mutanen da yake so suke san shi wala a'rifu min ahli al-ilm fi zamanina akthar ibadatan min yace a zamanin mu dai da muke ciki dinnan inji ibnu kasir yace ban san wani cikin malamai da yake kan shi yawan ibada ban san wani cikin malamai mai yawan ibada irin tashi ba yace wa kanat dahu tariqatan fi salati yana da wata wato hanyar sa wajen sallah ta dabi'ar sa wajen sallah yutiluha jiddan yana tsawaita sallarsa sosai wa yamuddu ruku'aha wa sujudaha yana jan ruku'un yana jan sujudar wa yalumuhu kathirun min ashabihi da yawa daga cikin abokansa suna zargin sa akan haka suna cewa ya fiye dogon ruku'u da dogon sujada amma fala yarji'u ya ki yarda ya daina to shi yana ga haka ne haka ya kamata shi yayi ba dan su yake yi ba dan su ji dadi ba kuma dan ya wahalar da su ba ka san akwai wanda shi a cikin jama'a zai yi in shi kare ne kuma to ba zai yi ba amma in ka ba shi limanci to yanzu nan zai ja muku dogon sura ya kuma ja muku ya muku dogon ruku da dogon sujjada amma kuma in shi kadai zai yi shafshaf to kaga wanda dan kuye tsawaita saboda haka in ba ku ji dadin tsawaita tashi ba kuna iya yin bore ku ce ko ba ku yadda ba a rage amma in shi a karan kansa haka yake jin dadin sallar sa ba dan ku yake yi ba to ba lalle ne ku ya saurare ku ba akwai wani malami Taqiyuddin Hilali mutumin Maghrib ne cikin malaman sunna ne manya Allah ya ji kansa da rahamarsa ya yi yawo duniya kusan garuruwan da bai shiga a duniya ba kaɗan ne yana jin wajen yare bakwai manya-manyan yarurruka na duniya larabci daban akan balarabe ne kuma akan sa yayi fice kusan karatuttukansa akan sha'anin larabci yayi sannan yana jin turanci yana jin faransanci yana jin jamusanci yana jin yaren spain yarurruka bakwai yake ji manya-manya ya kaga to wannan ina zai shiga duniya ba za a saurare shi ko ina je yana iya magana to kuma da'iya ne mai da'awa ne duk inda yaje sai ya hada da shi yasa kusan ƴaƴansa suka watsa a duniya in ya je Iraki yayi aure shekara ɗaya shekara biyu ya saki matar yayi gaba ya je Afghanistan can ma yayi aure can ma shekara ɗaya ya saki matar yayi gaba dan ba wacce za ta iya bin sa to zo da kusan ƴaƴansa babu inda a Turai ne a Asiya ne a ina ne Afirka ne dai sai dai can Afirka tashi ta tunda mutumin Morocco ne amma dai Afirka baka dai bamu san ya juye wasu ba kan wasu kuma su ji labari su ce su ne su bayyana ka ka zai irin ko wannan yanzu ba ta wahala yanzu wani in ya je wannan da ce kai to kawai mu ce mu ne mu ce mu hilaliyuna ne to ya zauna a Madina ya koyar a jami'ar Islamiyya ta Makka akwai tarjumar Al-Qur'ani da yake surarci shi da Dr. Muhsin Khan wani likita to lokacin da aka ce za a bashi limancin masallacin Madina domin kwararre ne akan sha'anin aqida ce za a bashi limancin masallacin Madina to a sallarsa in yayi ruku'u ko sujjada sai yayi tasbihi 15 subhanallah kuma ba irin naka ba subhanallah na tsatsu suka ce za a bashi limanci a harami amma da Allah ana so tasbihin nan ya rage 15 sun yawa wani tsoho ne in ya duka kai kace sai kai 15 yadda kake din nan sai kifa aka nemi dan rage kaga watakila da ya yadda zai dawo da shi ko goma ko bakwai ko ya dai shi rabi yace shi ba zai rage ba haka yake shi haka zai ci gaba ko a kyale shi da sallar haka ko a hakura kace aka dubi maslaha da mutane aka ce to sai dai hakura wannan kam aka zai kore jama'a ba zai zuwa ba masallaci to haka ibn al-qayyim yake mutun ne mai tsawaita sallar sa da tsawaita ruku'u da sujjada a haduwarsa da ibn taymiya ta canza masa abubuwa da yawa a rayuwarsa yayi karance karance ya hadu da malamai da yawa da yawa da yawa kafin ya zo ya hadu da ibn taymiya saboda haka ya tashi ya karanci irin abin da ya shafi ash'ariyanci sufanci da sauransu duk ya san su ba za a layance masa akai ba amma zaman su da ibn taymiya sai ya gane wasu abubuwa da yawa da ya yadda da su wanda ba haka suke ba kuma wasu abubuwa da yake ga daidai ne wanda ba daidai wasu littafai da yake wato takama da su suke birge shi ya fahimci cewa wannan littafan ba littafan shari'a ba ne shi yasa a cikin nuniyarsa yake faɗar irin tasirin da ibn taymiya ya yi masa yake cewa ya qaumi wallahi al'azim nasihatun min mushfiqin وأخي لكم معواني جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكن ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن جاء من حران فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى عراني مطلع الإيمان ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن ورأيت آثارا عظيما شأنها محجوبة عن زمرة العميان ووردت رأس الماء أبيض صافيا حصباؤه كلآل التيجان يتقى بدأ faɗar maganganu irin wannan yake cewa ya ku mutane wallahi na rantse da Allah ga nasiha zan muku nasiha daga mutumin da yake tausaya muku dan uwanku mai kokarin ya taimaka muku yace dukkan waɗannan abubuwan yana nufin hanyoyin batadin nan da harkokin tawili da wasu mazhabobi da karkatattu yace duk na jarraba su جربت هذا كله انا جرب ودنن ابوبوا ووقعت في تلك الشباك وكنا ذا طيران نفادا cikin wannan tarko tarkon da ya tashi da ni je jefa ni cikin wadi na halaka yace na shiga wannan tarkon subhanallah yace جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنا ذا طيران yace duk wadannan abubuwa da nake muku bayani na hanyoyin bata duk na gwada su na fada cikin wannan tarkon da ya tashi da ni wanda ya nufi hanyar halakar da ni yace hatta ata haliyal ilahu bi fadlihi man laysa tuzihi yadi wa lisani har lokacin da Allah ta'ala ya hada ni da falalarsa ya hada ni da wanda hannuna ko harshe na ba zai iya sakan ka masa ba akan abin da ya mu yace haburun ata min ardi harrani ce babban malami ne wanda ya zo daga kasar harran kun san daga can ibn taymiya suka zo dimashq shi har Allah ya hada ni da wannan babban malami da ya zo daga harran fa ya ahlan biman jaa min harran ce madalla maraba lale lale da wannan malami da ya zo daga harran fallahu yujzihi alladhi huwa ahluhu ce Allah ne zai sakan ka masa da abin da ya cancanci a sakan ka masa da shi min jannatil ma'wa ma'ar ridwani sakan ka masa da aljanna tare da yarda ce akhadat yadahu yadi hannayensa suka kama nawa hannun wasara falam yarum ya tafi da ni bai gushe ba hatta arani mafli'al imani har sai da ya nuna mun mahudar imani ce wa ra'aytu alamal madinati naga tutocin madina na tauhidi suna kadawa haulaha nazala alhuda anan daura da ita shiriya ta sauka wa asakir al-Qur'ani, da sojojin al-Qur'ani. Ce wa ra'aytu atharan aziman sha'nuha, naga abubuwa tasiri wanda yake bai kankani ba, mahjubatan an zumratil umyani, abubuwan da na gani abinda makafi ba za su iya gani bane. Wa waradtu ra's al-ma'i abyad safiya, naje gindin ruwa gashi nan fari kal garai garai, hasba'uhu kala ali ittijani, na duba yadda nake hango tsakon kwanin da suke kasansa kamar irin duwar wasu da ake yi wa kambin sarauta ado da su masu kalkali. Yace to haka ya ci gaba da yaban irin abin da ya samu na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da fahimtar addini daga Ibn Taymiyyah. Saboda tasirin sa a zaman sa da Ibn Taymiyyah ya masa tasiri kwarai da gaske, wanda har wasu suke ganin kusan duk abin da ma yake bayani na ilimi kusan na Ibn Taymiyyah ne yake ƙara fadada, yake ƙara yada shi, kamar yanda Ibn Hajar a cikin Ad-Durarul Kamina fi A'yan al-Mi'at al-Thamina yake cewa game da Ibn al-Qayyim, yake cewa kana dari al-Jinan, mutum ne mai ƙarfin zuciya, wato ba matsoraci bane, wasi al-ilmi, yace mutum ne mai fadan ilimi, arifan bil khilafi, ya san sabanin da yake tsakankanin malamai, wa mazahibi salafi, ya san mazhabobi na magabata, wa galaba alaihi hukm Ibn Taymiyyah, yace san Ibn Taymiyyah ya masa rinjaye, hatta kana la yakhruju an shay'in min aqwalihi, yace da wuya ma ya fita ya bar wani abu da Ibn Taymiyyah ya fada, bal yantasiru lahu fi jami'i dhalika, yana wato goyen bayan Ibn Taymiyyah tare da taimaka masa a dukkan ra'ayoyin sa. Wannan maganar akwai abinda ba daidai a cikin ta ba. Ibn al-Qayyim babu shakka ya tasiratu da Ibn Taymiyyah nesa ba kusa ba, ya amfana da shi kuma ya baza ilimin Ibn Taymiyyah tare da goyen bayan sa, amma akwai matsalolin da ya saba masa, akwai matsaloli a musamman matsaloli da suka shafi fiqh kamar iddar baiwa, kaga ya saba masa anan, da wasu matsaloli banda wannan da fatuwar Ibn Taymiyyah daban shi kuma ya saba masa a cikin su. Sauraka akwai matsalolin da ya saba masa Ibn Hajar, abinda ya faɗa anan ya kwaso ta da yawa. Yace wa huwa allazi haddaba kutubahu, shine yanda ya tace littattafan Ibn Taymiyyah, wana shara ilmuhu, ya watsa ilimin sa, wa kana lahu hazzun inda al-umara al-muslimin, kuma wato sarakai a Masar suna girmama shi kwarai da gaske. Yace wa tuqila ma Ibn Taymiyyah, kuma tare an kama shi aka tsare shi tare da Ibn Taymiyyah a qal'a ta Dimashq, anan gurin da aka tsare Ibn Taymiyyah har Allah ta'ala ya karbi ransa, bayan an wulakanta shi an zagaye kasuwa da shi akan doki ana dukan sa. Wato Ibn al-Qayyim an masa wannan lokacin da ya fatawa bi talaqat thalath, yace saki uku a kalma daya ko a majalisi guda, saki uku da kalma daya ko a majalisi guda daya ne, wanda Ibn Taymiyyah ya shahara da wannan, kuma ya tsaya ya kare wannan ra'ayin nasa tare da hujjoji masu ƙarfin gaske. To Ibn al-Qayyim yana tare da shi anan. To kuma malaman mazhabar Hanabila da sauran mazhabobi, Shafi'iyya, Malikiyya, su ba su yadda da haka ba. Su abin su wanda duk ya saki matarsa yace na saki sau uku, ko na saki ki, na saki ki, na saki ki, to kawai uku din ne. Su kuma suka ce ɗaya ne, wannan na saki ki saki uku ɗaya ne kawai, a ɗaya yake. To wannan ta sa su artabu da malaman mazhabobi, wanda wannan fatawar ta sa aka wahalar da Ibn al-Qayyim, aka dora shi akan raƙumi, aka yawo da shi cikin gari ana dukan shi ga laifin da yayi. Kaga sha'ani da ya shafi ilimi, ai bai kamata a bi wannan tsarin ba. Kaga alamar cewa ba hujja, inda hujja ku kada shi da hujja mana, amma ku kama shi kuna duka, wannan za ta sa ku yi nasa. To kaga duk dukan da suka yi masa bai hana wannan fatawar ta yaɗu ba, kuma ta samu masu goyon bayan ta irin mu. Inda za ta mutu, aida ta mutu. Kuma abin mamakin, yanzu a Syria, duk da wato an yi ta yakai shi har zuwa yanzu din nan yanzu a Syria akwai inda ba za ka je ka tsaya a masallaci ka ce Ibn Taymiyyah ba yanzu nan sai a daki mutum amma su kansu kotunan musulunci na kasar akan abin da ya shafi auratayya zamantakewa ta aure sun dauki ra'ayoyin Ibn Taymiyyah ne da yawa saboda ya fi masa sauki kuma ya fita za fitar da su daga matsala mutum ne ya zauna da matar shi shekara 30 40 sun hayayyafa sun gina gida da jikoki tsautsayi shi dan yazo shiga tsakanin su rai ya baci mutum kawai ya furta irin wannan kalmar shi na sake ki saki ko na sake ki na sake ki na sake cikin fushi zai faɗi haka ya manta da duk shekaru da aka yi ga yaya ga gida an abin nan an kawwana iyali to kuma daga baya bayan ya huce ran hankalinsa ya dawo jikinsa kuma sai ya shiga tunani kuma kai wannan abu bai kyau ba ya tuna wannan kalmar fa in aka tafi a haka to fa ya rushe gidansa shikenan matar ta yana ta gaba shi ma yana shi gaba yaya kuma a sa su cikin haisa baisa to babu abin da zai sa a kuma dawowa a lamlama wannan usura din sai irin fatawar Ibn Taymiyyah shi yasa suka dauke ta anan mutum ya irin wannan wannan irin wannan sakin to a dai yake to kaga duk gaban su da shi sun ga cewa ya warware musu matsaloli da yawa na zamantakewa to amma wancan lokacin ba karamar wahala suka sha ba shi da almajirinsa Ibn Qayyim lokacin da aka daure shi zaman sa na kurkuku na karshe da Ibn Taymiyyah yayi ba aka daure shi tare da Ibn Taymiyyah duk da dai ba a hada su gude ba kowa aka kai shi aka tsare shi a wani daki killata cewa kar su hadu su karu da juna ko ya karu da shi to lokacin da Ibn Taymiyyah ya rasu aka sake shi ya kuma koma ya ci gaba da abin da yake in an masa fatawa kawai sai ya fada aka kuma sake daure shi haka yayi ta wahala to wannan yana nuna maka yadda duk da yadda aka sifanta shi da husnul khuluq wa kana kathira tawaddud mutum ne mai wato saukin kai wanda jama'a suke son shi yake son su duk da wannan bai hana shi wato ya faɗi gaskiya ba bai kuma sa shi ya zama matsoraci ba inda duk gaskiya ta kama zai faɗa to haka yayi rayuwarsa har lokacin da Allah ya karɓi ransa ya rasu kamar yadda muka ce 23 ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 751 kafin rasuwarsa ya yi mafarki kamar yadda Ibn Rajab ya faɗa ce ya yi mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Ibn Taymiyyah sai ya tambayi wani matsayi Ibn Taymiyyah ya samu a gurin Allah wato ya tambaye shi wani matsayi ne Allah ya kai shi sai Ibn Taymiyyah ya ce ya nuna masa wani matsayi na can saman wasu manya ma da ya wuce wasu manya ma sai ya ce wa Ibn Qayyim wa anta kitta talhaqu bina saura kiriska ka kamo mu ce kai ma saura kiriska kamo mu walakin naka anta al'an fi tabaqat Ibn Khuzaima shi amma yanzu kana ajin su Ibn Khuzaima an sai Ibn Khuzaima ai babban malamin hadisin na musulman Naysabur wanda ya raya tauhidi a Naysabur shine za ka ce Ibn Khuzaima ya ruwaito shi a sahihin sa malamin Ibn Hibban shekara ta 307 ya rasu Ibn Khuzaima ya ce to kai yanzu kana matakin irin su Ibn Khuzaima kaga Ibn Taymiyyah ke daina saman su ya ce amma kai ma saura kiriskacin mana saboda haka lokacin da ya rasu mutane da yawa sun halarci jana'izarsa akwai manyan gari kamar da Ibn Rajab yake cewa abin da Ibn Kathir yake faɗa waɗanda suka halarci jana'izarsa akwai manya-manyan malamai da manya-manyan gari da manya-manyan salihai da jama'ar gari kowa da kowa shi aka riƙa turereniya wajen ɗaukan makararsa haka Allah ta'ala ya bashi karbuwa amma baki duk wannan matsayi da yake da shi za mu samu mutum ne mai tawalu mai gaskantar da kai wanda ba shi da nuna yafi kowa yayi rubuce-rubuce masu yawa ya tara littafai masu dimbin yawa dan yadda suka ce kusan ba wanda ya kai shi yawan littafai a lokacin sa ya kashe kuɗi kuma a fanni guda ko in ce littafi guda zai iya sayan kofi iri-iri ce sai wannan kofi ya sai wannan kofi kamar wuce ta daba'ar gari kaza daba'a kaza daba'a kaza to wasu abubuwan ma ba su da wani kyau amma dai zai sayi su ya mallake su ya aje shi saboda haka da ya tara abin nan wani malami da ya rasu a lokacin kusan shi ya sai kusan littafin sa bayan rasuwar sa ƴaƴan sa bayan sun kwashi abinda suke da bukata cikin littafin sa sun dade suna sayar da littafin maskari ba sun dade suna sayar da littafin da suka rage bayan sun kwafi wanda suke bukata bai kare ba ya kuma rubuta waɗanda ya rubuta da dama kusan littafai ne a fanni iri irin littafin sa ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin wanda ya rubuta akan sha'anin fatawa da alƙalanci da taqalidi da ainihin ijtihadi yadda ya kamata malami ya kasance in an masa fatawa ko shi ya mai fatawar ko abin da ya shafi ijtihadi ko babban littafi ne mawsu'a ne a wannan babin ya rubuta irin su madarijus salikin sharh manazilis sa'irin na abi isma'il al-harawi babban littafi ne da ya shafi abin da yake da alaka da gyaran zuciya da ɗabi'u da halayya da zamantakewa ta mutane haka ne yana da littafin huddatus sabirin wa dhakiratus shakirin wanda yayi magana akan hakuri da kashe-kashen sa da abubuwan da zaka yi ka zama mai hakuri da amfanin da hakuri zai haifar maka a rayuwarka ta duniya da lahira yana da tariqul hijratai wanda shi ba abin da ya shafi gyaran zuciya ne da halayya da ɗabi'u yana da tafai kuma na aqida irin ijtima'ul juyush al-islamiyya ala ghazwati al-mu'attilati wal-jahmiyya yana da littafin as-sawa'iq al-mursala ala al-jahmiyyati wal-mu'attila wanda dukkan su da tafai ne da yesu domin bayyana aqida ta magabata da raddi kuma ga yan bid'a raddi na babu sassauci babu sako-sako babu lako-lako a cikinsa kai daga sunayen ma za ka san as-sawa'iq al-mursala wasu sawa'iq tsawa aradu da ake fada wacce aka jihuta a kan wa da ce alal jahmiyyati wal mu'attila jami'a sun yi masu tawirin sufofin Allah ko kore sufofin Allah haka nan yana da littafin zadil ma'at fi hadi khairil ibad da littafi ne da yake ya shafi sirar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba kawai yadda ake karanta sira a sira da kuma fiqhus sira din na faɗi sirar annabi sallallahu alaihi wasallam abu kaza da lokaci kaza da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza sai kuma yayi bayanin irin abin da zaka amfana da shi a hukunce-hukuncen shari'a a cikin wannan abu da annabi sallallahu alaihi wasallam da hikimomin da suke karkashin abubuwan da suka faru a sira saboda ka sira ce sannan fiqhu ne sannan suluk ne sannan wani lokaci ya ta magana akan ma abin da ya shafi hadisai da ilalin hadisai saboda ka gashi sira ce amma sira ce da abin da ake kira shama'il kun san akwai sira akwai shama'il da suke faɗa halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ya hada su zadul ma'ad fi hadi khairil ibad وصلى في هدى في هدي في هدي بهدى في هدي خير العباد لأن هذا الكتاب مفتاح دار السعادة ومنشور العلم والإرادة لشيما يعيشني أكن ردي مسعفا ردي وطن نسكي كريا كريا تكدرا دا سورنس شيما الكتاب ني ببا وان دا اتشكيا فقوتي ارن حالتو من يمن يدى الله يهي da irin hikimomi da sirrin da yake cikin halittun Allah sama da ƙasa da rana da wata da maganar kusufin rana da na wata ya yake faruwa kuma waɗanne irin hikimomi ne na Ubangiji a cikin faruwar su wanda a cikin littafin Miftahu Daris Sa'ada yana da littafin Shifa'ul Alim في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل بشيما ببل تابيني ليه مغانا أكل أبن ديشا فيه قدرة مغانا قدرة لتابيني بودا وانا ذيك وجن شافي دليه وقود دلي بير أكل منيني قدرة وقال تفهم حال تفيا ما يربو تاس yana cikin halin tafiya kun san mun ce yayi tafiye tafiye zuwa haji ba sau ɗaya ba ba su bi ba to a irin wannan tsakankanin ba a cikin garin su ba ba a cikin labararin sa ba kaga ba zai yi tafiya ba wanda mutumin da yake da wannan kaya na littafai a ce ya fita ya tafi da su sai dai dau abin da zai iya dauka sauran kuma ya bar su a garin su to amma duk da haka yayi littafai a halin tafiya irin su ta littafin sa littafin sa miftahu daris sa'ada a halin tafiya yishi littafin sa zadul ma'ad yana kan tafiya yishi littafin sa bada'iul fawaid yana kan tafiya yishi littafin sa rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin wato in kana so ka ga mecece soyayya to ka karanta wannan littafin sa ɗan samari ɗan kwalisa kusan soyayya to wannan shine littafin da zaka san mecece soyayya sunan shi rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin a halin tafiya yayi shi littafin shi tahzibus sunan sunan abi daud shi ba a halin tafiya yayi shi kai da littafai da yawa wanda a halin tafiya ya rubuta su ba ma su littafai tare da shi amma ka duba ka ga irin ilimin da yake cikin su to wannan zai nuna maka hanyar da suka bi wajen neman ilimi ba ita muke bi ba shi yasa su in suka bi sai su bille mu ko muka bi sai ta toshi sai kuma ka ga ana ta dawowa baya ya bar mana abubuwa da yawa ilimi da yawa sun ce yana da uslubi kuma haka ne in kana karanta shi yana da uslubi mai jan hankali kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa shi yana da uslubi wato iya magana zaƙin magana azancin magana yace mai jan hankali wanda yake rinjaye akan kwakwale tare da hujjoji da dalilai in ya kwararo magana yana yi yana kawo hujja ɗaya bayan ɗaya ce akwai hujjoji 30 akan wannan akwai hujjoji 50 ya kawo ta ɗaya ka ja ya kawo ta biyu ka tirje ya kawo ta uku ai za a je lokacin da kai ma dole ka saki ka sallama to yawanci masail din da Ibn Taymiyyah yayi magana su a takaice kuma aka ja da shi to Ibn Taymiyyah ya zo ya ƙara faɗaɗa su tare da kwararo dalilai ba kaɗan ba a kansu kana so kaga irin dalilansa duba littafin Sawa'idul Mursala kaga yadda yake zuwo hujjoji akan matsala duk da wannan irin ilimi da Allah ya bashi sai muka ga yana faɗa wasu baitoci kamar yadda Salahuddin Safadi ya faɗa a cikin littafin sa Ayanul Asr wa Awanun Nasr yake cewa Ibn al-Qayyim ya rera masa wasu baitocin da ya rubuta da kansa a ciki yake cewa bunayyo Abi Bakr kathirun dhunubuhu wa laysa ala man nala min 'irdihi ismu بني أبو بكر جهول بنفسه جهول بأمر الله أنى له العلم بني أبي بكر غدا متصدرا يعلم علما وليس له علم بني أبي بكر غدا متمنيا وصال المعالي والذنوب له هم بني أبي بكر يروم ترقيا إلى جنة المأوى وليس له عزم حكى وقفتن سكت في بيت وجم ba duka na kawo su ba a ciki yake cewa bunayyo Abi Bakr ne yayi tasgirin kansa shine Ibn Abi Bakr Muhammad Ibn Abi Bakr ce dan gutsulutun dan tsugulutun dan Abu Bakr to ya tasgiri ne na ihtikari nafsihi ni dan Abu Bakr da ban kaina kawo ba ce kafirun zunubuhu amma gani da yawa zai fuffuka yace wa laysa ala man nala min 'irdihi ismu ce kowa ne ya faɗi mummunar magana akai na bashi da laifi wato na cancanta in zagi na akai na yi abin da ya kamata a zage ni in yi da ni akai na yi abin da dan laifuka na a gurin Allah suna da yawa ci bunayyo abubakar jahulun bi nafsi ni dan abubakar na jahilci kaina jahulun bi amrillah na jahilci al'amarin Allah Allah lahul ilmi ina ilimi kuma ina naga wani ilimi ka duba bai da muke maganar ilimin sa da yadda malamai suke ta kwararo rabo a kansa a fage kaza ba yadda na biyu amma cewa yake ina ya ga wani ilimi yace bunayyo abubakar qada mutasaddiran ce gani na kawo kaina ni ne malami ni ne mai fatawa ni ne yu'allimu ilman wa laysa lahu ilmu ce ina koyar da mutane ilimi amma ban da ilimi ce bunayyo abubakar qada mutamanniyan wisal al maali na wayi gari ina so in zama wani abu in zama wani in kai wani mataki babba ce wa dhunubu lahu hab amma ga zanubai sun tattaushe ni ta ko ina ce bunayyo abubakar ya rubu tarakkiya ina so in kara sama in kara yin sama in kai aljanna ta aljanna zama walaysa lahu azmu amma ba tare da wani kokari ba da wani kokari wato wannan shine habbun nafs ba jiji da kai ba ya nuna cewa shi wani ne shi ya isa yanzu ka kwatanta wannan da mai raba aljanna yanzu wannan ka je ka ce ba ka aljanna shi ma yana ganin tukunna tsoro yake ji wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un ga ibadar amma tsoro suke ji suna jin tsoro za su koma ga Allah ba su sani ba an karba ba a karba ba to kaga kullun cikin kokari himma suke kullun cikin kokari suke yi wajen su ga sun nemi yarda Allah amma wanda zai ce zai ba wa Musa aljanna kaga ai maganar shi ya ce ma ya rasa ai bata mata so ba har ta yi masa rara har ma wasu yake rabawa wannan littafi da yake gabanmu hadda'u waddawa littafi ne mai mahimmanci kwarai da gaske wanda duk ya karanta wannan littafi zai ga wato ya kunshi abubuwa masu girma masu mahimmancin gaske domin yana magana akan abubuwan da suka shafi ma'asi da wato saban Allah da yawan zunubi da irin tasirin da suke wa mutum a rayuwa yadda suke gurbata rayuwar mutum ta duniya da ta lahira suke gurbata masa tunani da irin yadda suke wato dawo masa fushin Allah sauraka cikin wannan littafi adda'u waddawa Ibn Qayyim yayi magana akan abin da ya shafi addu'a da kyautata zato ga Allah tare da gujewa ruɗuwa da kai ka kyautata zatanka ga Allah ka roki Allah amma kada ka ruka rudar kanka kana yaudar kanka cewa kai ku kun gama haye gadar ku ba taku ake ba ai mu mun haye sai dai wasu sai yan baya to yayi magana mai tsau akan wannan yayi magana akan al-uqubatul qadariya lil ma'asi irin uqubar da Allah ta'ala yake saukarwa bai saban Allah a nan duniya ko a lahira yayi magana akan al-uqubatul shar'iyya lil ma'asi irin yadda shari'a ta ambaci wasu uqubobi ga wasu laifuffuka kamar abin da ya shafi al-hudud at-ta'zirat haddin zina haddin kazafi haddin shan giya da sauransu sannan yayi magana akan kashe-kashen zunubai wanda ya kasa zunubai gida hudu akwai zunubin da ya kirawo a zunub abinna akwai al-malakiyya akwai ash-shaytaniyya akwai as-sab'iyya yadda rayukan mutane suka wato abinna mutane suka kakkasu zuwa kashi hudu sannan kuma yayi magana akan al-ishku wato tsananin bege wanda ana jin dalilin rubuta littafin ma tambaya ce akan wannan cutar wato wani ne cutar bege ta kama shi wanda take ta jefa shi cikin saban Allah yayi kuma ya kasa yadda zai ya fitar da kansa kullun ƙara ruwa take al'amarin kuma ƙara tabarbare masa suke to shine ya rubuto yana neman wato Ibn al-Qayyim ya masa wato ya ba su shawara ya masa bayanin ya zai kamar yadda ka san ana yawan irin wannan tabbayar sun yace malam ni dai gashi Allah ya jarrabe ni da wani sabon Allah kaza kaza ina san in daina abin yana damuna kullun sai nayi kamar zan daina sai in koma ruwa dan Allah malam a taimaka min da shawarwari ya zanyi to irin wannan tambaya ce akai wa Ibn Qayyim ya ga kai ai wannan tambayar ya fi karfin ya zauna ya dan bashi jawabi kawai sai jawo kalami sai rubutu kafin ka ce me sai ga wannan littafi ya tashi dime mai a gaban mu saboda haka zamu dan karanta farkon littafin dan kada malam Allah ya shirye mana wannan kasa sai baya ci
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح تقي الدين أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية زادك الله من فضله ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنه إن استمرت به أفسدت دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها فرحم الله من أعان مبتلا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه عبدونا مأجورين رحمكم الله تعالى فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله تعالى لكل داء دواء الحمد لله أما بعد الحمد لله أما بعد فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله وفي لفظ إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله ما هو قال الحرم قال الترمذي هذا حسن صحيح وهذا يؤم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها
وانا للتابي an dade da fara buga shi wannan littafin addawo wadawa bugun farko da aka fara yi masa a India aka fara buga shi a wani gari da ake kira Ara a kasar India a 1890 wato tun karni na 19 karshen karni na 19 yanzu muna karni na 21 miladiya to a karni na 19 aka fara buga shi karshen shi an buga shi da wanda sunan aljawabul kafi liman sa'ala an adwa'i shafi da wannan sunan aka fara buga shi sannan aka sake buga shi a alkahira 1904 wato farkon karni na 20 aka sake buga shi a alkahira sannan kuma aka ci gaba da buga shi a lokuta daban-daban a shekaru daban-daban kamar a shekara ta 1928 an buga shi aka nan 1958 an sake buga shi wanda wani malami Sheikh Muhammad Abdul Wahab Faiz ya yi masa aiki sannan aka sake buga shi yayin da wani malami da ake kira Muhammad Ali Subai yayi masa aiki sannan wani malami kuma shi ma ya sake masa aiki Muhyiddin Abdul Hamid aka sake buga shi Al-Kahira duk a wancan lokacin ana buga shi da wancan sunan Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi sai a shekarar hijira ta abinnan ta a dabar wannan kai a dabar Muhammad Hamid al-Faqi Muhammad Hamid al-Faqi wani mutumin Masar ne wanda dabar sai ba sa shekara ba to ba dabar sai aka fara rubuta buga shi da sunan Adda'u wad-Dawa sunan da yanzu a wasu littafan za ka rubuta Adda'u wad-Dawa a wannan lokacin aka fara rubuta shi da wannan aka fara buga shi da wannan sannan kuma a shekara 1988 aka sake buga shi a Dimashq shekara ta 1988 a wannan shekara ne ma na fara samun kofin littafi a 1988 to an buga shi da aikin Yusuf Ali Bidewi to wannan sunan Adda'u wad-Dawa shine kusan sunan da manyan almajiran shi abinnan suka faɗi littafin da shi kamar Ibn Rajab ya kawo sunayen littattafan Ibn al-Qayyim ya kira shi da wannan sunan Adda'u wad-Dawa haka nan As-Safadi a cikin littafin Ayan an-Nasr ya kawo shi da wannan Ibn Kathir da yawa daga cikin malamai da suka faɗi tarihin Ibn al-Qayyim suna faɗar sunan littafin da Adda'u wad-Dawa saboda haka ya fi kusa da ya zama shine littafi shine sunan littafin kuma za ku ga cewa tun daga farko ya fara maganar Adda'u wad-Dawa din hadisan da ya kawo duk magana ne akan Adda'u wad-Dawa duk da cewa tambaya ce aka yi masa to amma magana yake akan cuta da maganinta nuskar da take hannuna ita ce kusan daba'a ta karshe-karshe wacce kuma tafi kowace kyau daba'a ta karshe-karshe da tafi kowace kyau daba'a da take hannunku yawanci ta yan kasuwa ce saboda haka sai ku hakuri ku ta gyare-gyare ta yan kasuwa ce wannan alawun din da yake tsakiya masu daba'a ne suka sa haka rika tsallake shi baya cikin karatu yace bismillahir rahmanir rahim wala haula wala quwwata illa billahil azim a taku za ku ga akwai wani shimfiɗa su ila waye 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 anawa babu sai yace ma taqulu sadatul ulama a immatud dini radiyallahu anhum ajma'in akwai su a wata nuska din amma dai anawa babu za ka karka goge shi wannan ka bar shi ba matsala ma taqulu sadatul ulama a immatud dini me malamai limaman addini shugabanni iyaye za su ci radiyallahu anhum ajma'ina fi rajulin ibtuliya bi baliya me za su ce game da mutumin da Allah ya jarrabe shi da wani bala'i wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alayhi kadara afsadat alayhi dunyahu wa akhiratuhu babu alayhi anaka yasan cewa idan wannan cutar da Allah ya bala'in da Allah ya jarrabe shi da shi ya dore a haka ya ci gaba a haka to zai bata masa duniyarsa da lahirarsa wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin yayi duk iyayensa ya bi kowace irin hanya ne ya ga ya raba kansa da wannan cutar da wannan bala'in fama tazdadu illa tawaqqudan wa shidda amma bala'in sai ƙara ruruwa yake yi da tsananta fama alhilatu fi daf'iha cito wacce dabara zan bi in raba kaina da wannan bala'i wa ma tariqu ila kashfiha wacce hanya zan bi in yaye wa kaina wannan jarraba farahim Allahu man aada mubtalan Allah ya ji dan wanda ya taimaka ma wanda ya fada cikin bala'i wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhihi Allah na cikin taimakon bawa matukar bawa yana cikin taimakon dan uwansa wannan hadisi ne na Abu Huraira wanda yana cikin sahih Muslim aftuna ma'jurina ce ku ba ni fatawa Allah ya ba ku lada Allah ya biya ku wanda ita ce fatawar da bai faɗi cutar ba amma a cikin amsar da Ibn Taymiyyah yayi an fahimta an hararo cewa da'ul ishki ne cuta ce Ibn al-Qayyim ko ya buri mun jima muna Ibn Taymiyyah saboda haka za mu yi ta fadar saboda haka da'ul ishki ne ya kama shi cuta da ta bege ya gani yana so kuma ba a saki saboda haka rashin ga cikin wani hali dan da ana san shi sai a aure kaga sai ya aure amma tun da kaga yana wannan maganar bala'i ya shiga bala'i ya shiga to irin wannan sai kaga an shiga wani hali ya daina fita cikin jama'a ya daina zuwa masallaci an daina sallar jami'i da shi ya rika jin haushin mutane yana ta fada da 'yan gidansu yana jin haushin babarsa da babarsa ya daina fita kasuwa ya daina sana'a ya daina abubuwa da yawa su hadan masa wanda karshe kaga ba isa ba ya dan fara kurba kurbi to daga nan kaga duniya da lahira ta lalace dan tafiya sai ga kamar ya fara ma jin wai me yawa Allah ma fara shiga zargar kaddara waye da sauransu to shi yasa shi mai wannan tambaya yace bala'in nan in ya ci gaba zai bata masa duniyar sa da lahira ce kuma yayi kullun karin ruwa yake kara hawa yake fa ajaba shaykh al-imam al-alim shaykh al-islam mufti al-firaq kai kace mufti al-muslimin ana mufti al-firaq malan limami shugaba malami shaykh al-islam wanda yake yi wa kungiyoyi daban-daban fatawa yana cikin abin da Ibn Hajar yake cewa ilimin sa ba ma ɗan ahlus sunna kadai suke more ilimin sa ba har ma wanda ba sa bin sunna suna fakewa su more ilimin sa Shamsuddin wannan shine kirarin da ake masa Abu Abdullahi Abdullahi dan sa ne shi ma malami ne to bai tsawon rai ba shine yayin sharhin alfiya ta Ibn Malik Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub imam al-madrasah al-jawziyah ya rike shi ba shugabancin wannan makaranta a Dimashq al-mahrusa radiyallahu anhu yace alhamdulillah haka yake anawa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ce sabata fi sahih al-bukhari hadisi ya tabbata a sahih al-bukhari min hadith abi hurairah radiyallahu anhu hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم يتي ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ألا بيتق سوكت دوتت تابا فاتيا سوكر متدماك وفي صحيح مسلم ياتبت أتكي لتاف مسلم من حديث جابر دقى حديث جابر عن عبد الله قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء kowace ma kowace cuta tana da magani fa idza usiba dawa'un idda'a bara'a bi iznillah idan cutar idan maganin ya samu cutar sai kaga cutar ta warke da iznin Allah wa fi musnad al-imam ahmad min hadith usama ibn sharik an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala a cikin musnad imam ahmad hadithin usama ibn sharik daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa Allah bai taba saukar da wata cuta ba sai ya saukar mata da magani alimahu man alimahu wanda ya san maganin nan ya sani wajahilahu man jahilahu wanda bai sani ba bai sani ba wa fi lafzin a wani lafazi a cikin sunan Tirmidhi kenan da Abu Daud yace inna allaha lam yada' da'an illa wada'a lahu shifa'an aw dawa'a Allah bai taba saukar bai taba ajiye wata cuta ba sai ya ajiye mata waraka ko kuma ya ajiye mata magani illa da'an wahidan sai cuta daya qalu ya rasulullahi wa ma huwa yace ya manzo Allah wace cutar ce ba ajiye mata magani ba ko waraka qala al-haram yace tsufa qala tirmizi hadha hadithun hasanun sahih tirmizi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce mana yace wa hadha ya ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adwiyataha wadannan hadisi duka da Allah ta'ala da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar cuta da magani yace to ya kunshi tututtukan zuciya tututtukan da suke shafar ruhi ko tututtukan da suke shafar gangar jiki da magungunan su wato ba kawai cutar jiki gangar jiki ake har cutar da take kama zuciya mun ce kama zuciya muna nufin cutar da take kama dabi'u da halayya imani na mutum ko kuma ainihin wasu cututtuka da suke kama mutum na keta na hasada na ganin kyashi na kullata da wasu abubuwa masu kama da haka da cututtukan zuciya ne duk waɗannan cututtuka Allah ta'ala ya saukar da magungunan su wanda su ne a nan Ibn al-Qayyim zai mana fashin baki a cikin wannan littafi game da wannan matashiya. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusan mun cinye lokacin tambaya, babu lokaci, don haka zamu takaita a karatun namu, ba za mu dauki dogon lokaci ba. Yawancin takaddun da aka bani na ɗan uwa ne da suke buƙatar addu'ar ku. Wasu suna cewa an musu sata, wani ya sace masa mashin ɗinsa, wani barayi sun masa sata, Allah ta'ala ya sanya musu da wanda abinda ya fi abinda suka rasa. Su kuma waɗanda suka yi satar, Allah ya shirye su su dawo da masu haƙƙi haƙƙinsu, kuma Allah ya shirye su su daina. Sai wani shi kuma da wanda ya rubuto tambaya, shi kuma akan masu cewa musu addu'a, ce da yawa ana rubuto neman addu'a. Yake cewa game da addu'o'i da ake aikawa masallatai ko yara ƴan makaranta, sai a taimaka musu da addu'a, suna jarabawa ko ko mutane masu matsaloli na rayuwa, ko a ce yayiwa mamata addu'a ko kuma marasa lafiya. To duk dai waɗannan dai misalai ne bayar. Abinda da yake nufi dai neman addu'a a gurin mutane kowace iri ce. Sai ya ji wani malami ya ce duk wannan bid'a ce, saboda shi a iya bincikensa da karatunsa bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba. To abinda nake so da ƴan uwana ɗaliban ilimi, a daina saurin cewa kaza bid'a ko kaza shirka ko kaza, saurin faɗa yana da matsala. Ka ce kana bincike domin ka ga asalinsa ko ka ga ina zai shiga ko ya dace ko bai dace ba, amma saurin yanke hukunci. Kuma in ka tambaye shi yanzu a bincikenka da me ka bincika fi sabilillah, wato sai ka ga cewa shi ba yadda yake, amma kuma shi yake iya bincikensa. Ilimi yana da faɗi, wani abin ka bi ta kansa ma ka wuce, baka san cewa shi ne abin da kake nema ba. Saboda haka saurin irin yanke hukunci, musamman aboka ce kaza ne, ka ba shi hukunci da wuri. Ana akalla tattauna da abokan karatunka, ɗalibai, ƴan uwanka, tattauna da su kafin ka fito gaban jama'a ka yayata abin, domin kana iya zuwa ka yayata duk ka sa cikin mutane cikin ruɗu, kuma duk abin da kake faɗa ma ruɗun ne. To ƙarshe a zo za a gyara maka, kuma ka riga ka saki magana, ba ka so kuma ka janye ba. Amma in kai da ɗalibai ne ƴan uwanka, mene mai sauki ka gane, in kuskure ne ka gane kuma ka janye, wani ma bai san ka yi tabannin wani ra'ayi ba. Amma ka riga ka zo ka shelar tashi, ka zo nan ka tsuguna ka faɗa, ka je can ka tashi tsaye kai faɗa, ka je furi hudu ba, ka je wa'azin ƙasa, ka je ina ne, duk kai ta faɗa. To kuma daga baya aka zo ana tattauna, ka ji cewa kuma ba ka da wata hujja, to kuma sai ka ga in ba an yi sa'a ba, mutum ya zama mai cikakken ikhlasi ne, janye fatawa ta yi wahala. To shi yasa ba a san gaggawa a yanke hukunci irin, ba laifi ka ce kai dai kana dai bincike, har yanzu dai baka gano ina ne, meye zai zama asalinsa ba. Ba laifi wannan, kuma malamai suna yin wannan, manyan malamai ma su yi tawakkufi ko su ce suna cikin ba'asi ko wani abu. Amma haka ka ce kai tunda dai kai baka gani ba, kawai bid'a ne. To yanzu shi zai da idan kawai ba ga ba sai zama bid'a. Asali ɗaya ne, ya halatta musulmi ya nemi addu'a gurin ɗan uwansa musulmi ko bai halatta ba? Shi ne wannan asalin. In dai ya halatta, to meye ya zama meye mai da shi bid'a kuma yanzu? Duk sunan shi nema, sawa'un ka nema gun ɗaya ko gun biyu ko da lasifika ko ba lasifika, dai sunan shi nema. Ko in gaya muku ba lasifika, ko in gaya muku da lasifika, ko in gaya muku ɗaya-ɗaya, ko in gaya muku in group, dai sunan shi neman addu'a gurin mutane.
bana jin zai dauki wani suna daban. To idan al-asl din ya tabbata, ta yaya aka yi zama bid'a? To ta ina ya zama bid'a? Saboda yanzu ana maka lasifika, ko saboda yanzu mutane sun fi neman addu'a sama da da? Da sakila ba sa nema, amma yanzu suna nema. An sani a musulunci ya halatta, yana daga cikin ma abin da muke faɗa mu ahlus sunna, tawassuli da addu'ar mutanen kirki, ko baya daga cikin abin da muke faɗa na at-tawassulul mashru', at-tawassulu bidu'a'i salihin. A cikin taron nan ba a cewa ba salihai. To idan nace da Allah jama'a ayi mun addu'a wata bukata ta alkhairi, Allah ya biya mu, neman addu'a tawassuli nake yi a tayaya ni da addu'a, addu'ar wani salihi sai ya zama nayi laifi bayan kuma an ce yana daga cikin tawassuli mashru'i? Saboda haka ina ga wannan fatawa ta shi ta dan yi tsauri, dan rarrage ta, dan sassauta kaɗan. Wannan yace a masa bayani akan littafin Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ya sa Afrat ila Biladil Afrah, ban san ta wani bangare ba, ta bangaren kasancewar littafin sai Ibn Qayyim, ko kuma littafin Ibn Qayyim ne, kuma yana daga cikin littattafan da yayi magana akan at-tarbiya nafsiyya. Ibn Taymiyya tabibul qulub ne, aka iya kiran shi likitan zukata, maganganunsa suna shiga zuciya. Akwai littafin sa Ar-Ruh, wanda shi ne yake da magana a kansa, ana jin cewa akwai wasu fusul da suka shiga cikin littafin Ruh wanda ba nashi bane. Ana tsammanin Burhanuddin al-Biqai ya yi wa littafin sharhi, wani abu na sharhin ya haɗe da matanin wannan littafin Ar-Ruh kenan. Da haka akwai wasu abubuwa da ake tsammanin kamar bai kamata a ce Ibn Qayyim da yadda aka san shi ba, da bin abu kiki da tace abubuwa a ce shi ya rubuta su. Wasu kuma su ce a ina cikin littafansa na farko-farko, tunda ai daga baya ya ce ya haɗu da Ibn Taymiyya ya kuma masa wato tasiri sosai. Alayya halin da ana cewa akwai wani abu da yake cikin littafin Ar-Ruh wanda ba talifi Ibn Qayyim bane, a daga cikin sharhin Burhanuddin al-Biqai aka gwana sharhin da matanin. Amma kitabu Hadil Arwah ila Biladil Afrah, Biladil Afrah su ne maganar Makka da aljanna da sauransu. Abinda zai yi hadi, kalmar hadi tana nufin wanda zai yi maka, ya zai rika kiranka har ka ansa kiran shi, har ka ji daɗin kiransa ka bi shi. Domin kalmar daga kalmar hada ne ya hado. A da can idan Laraba suna tafiya cikin Sahara, to akan samu mai kyakkyawan murya, mai daɗin murya, ya shige gaba yana jin raƙuma, yana rera wasu waƙoƙi haka, sai raƙuman su yi ta nishaɗi suna bi, suna jin daɗin sautin waƙar da yake, sai su rika bin shi, shine yake ce masa alhadi, wanda ana kira shi huda. To sai su saki jiki, daga raƙumi yana ta nishaɗi, babu gajiya tare da shi. To a irin wannan kalma ce amfani da ita a sunan littafin, to abinda zai jawo rayuka ko ruhi na mutane zuwa ga garuruwa na farin ciki. Waɗannan su ne tambayoyin da za mu ansa. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka kuskure, Allah ya fi mana. Sai sai kuma sati na gaban, Allah ya kai mu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.